Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19:31.49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da shirin na yau Juma'a 20 ga watan Nuwamba shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Yan takarar shugaban kasar Amurka 7 sun tafka na jam'iyyar Democrat sun tafka muhawara a jiya Alhamis tare da caccakar shugaba Donald Trump da aka tsige a zaman shugaba mafi gurɓacewa a tarihin kasar. Kuri'ar da majalisar wakilan Amurka ta jefa domin tsige shugaban kasa Donald Trump a ranar Laraba ta tsayu ne akan bambancin jam'iyyun siyasa, haka kuma ta nuna yadda ra'ayoyin Amurkawa ya bambanta akan shugaban kasar. Gwamnatin kasar Pakistan a jiya Alhamis ta bada sanarwar cewa tana neman soke shugaban alkalai uku na wata kotun musamman da suka yanke hukuncin cewa a rataye gawar tsohon mataimakin shugaban mulkin soji na kasar.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnan jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya ya bayyana damuwarsa game da harin ta'addanci a jiharsa.
Yan gungiyar Boko Haram din sun kai hare-hare a wasu ƙauyuka da dama, gaskara da ƙauyen Chul da Imirgu da Lasa da Musa da Kofa da Gwandam, dukkaninsu a karamar hukumar Askirauba da ke kudancin Borno.
Sannan za ku ji cewa gwamnatin jihar Zamfara ta sanar da soke wasu manyan kwangiloli uku da tsohuwar gwamnatin jihar ta bayar daga shekarar 2013 zuwa saukarta daga mulki a watan Mayu.
Abun mamaki, kamfani na farko wanda aka ba su aikin samar da wutar lantarki a karkara, aka ba su kuɗi amma aikin da suka yi sun yi shi ba a gama shi ba, kuma sun yi murfi sun shiru ba su ce komai a kai ba.
Sannan muna tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar take gabatarwa, inda a yau likita zai yi bayani akan ƙoda. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da safiya kuma ga labaran. Yan takarar shugaban kasar Amurka 7 da ke kan gaba a jam'iyyar Democrat sun tafka muhawara a daren jiya Alhamis tare da gaggauta caccakar shugaba Donald Trump da aka tsige a zaman shugaba mafi gurɓacewa a tarihin kasar.
In the state that Hillary had her lowest margin of victory, it showed that I beat Donald Trump by 18 points. I beat him with men more than anyone on this stage. So I think
idan ka duba ƙuri'un baya a jihar da Hillary Clinton ta sami mafi ƙarancin bambancin ƙuri'u ta nasara, ya nuna cewa zai iya kayar da Donald Trump da maki 18 na kada shi da maza fiye da kowa da ke nan a kalaman Amy Klobuchar, daya daga cikin 'yan takarar. Dukkan 'yan takarar da ke neman jam'iyyar ta Democrat ta tsayar da su domin fafatawa da Trump a zaben shugaban kasa na shekara mai zuwa sun ce suna goyon bayan matakin majalisar wakilai na amincewa da daftarori biyu na zarge-zargen tsige Trump saboda zarginsa da yin amfani da mukaminsa ba bisa ka'ida ba domin amfanin kansa a siyasance da kuma kawo cikas ga zaman majalisa. Akwai bukatar mu dawo da martabar ofishin shugaban kasa yanzu tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden wanda shine ke kan gaba na yuwar samun ƙuri'un tsayar da shi takara a jam'iyyar ta Democrat. Kuri'ar da majalisar wakilan Amurka ta jefa domin tsige shugaban kasa Donald Trump a ranar Laraba ta tsayu ne akan bambancin jam'iyyun siyasa tare da nuna yadda ra'ayoyin Amurkawa ya bambanta akan shugaban kasar tun sa'adda ya karbi mulki. Kuri'ar jin ra'ayoyin jama'a a kasar ya nuna yadda ra'ayoyin jama'a din suka ci gaba da kasancewa rabi da rabi dangane da maudu'in tsige shugaban wanda ya dan ragu kaɗan tun sa'adda aka soma yunkurin na tsige shi. A cewar wani bincike da mujallar Wall Street Journal ta NBC ta gudanar, kashi 48 bisa 100 na waɗanda aka yi binciken a kansu sun yi na'am da yunkurin na tsige shugaban ƙasar, yayin da kuma kusan irin adadin ne suka nuna rashin goyon bayan su. Adadin ya bayyana matsayin karɓuwar shugaban ƙasar ga jama'a, wanda ke hawa yana sauka tun kwanakinsa na farko a kan kujerar mulki. Ga wasu manyan masu sukan shugaban da kuma masu goyon bayansa, wata dama ce ta bayyana ra'ayoyinsu a wajen zauren majalisa a lokacin kaɗa ƙuri'ar tsigewar. Gwamnatin ƙasar Pakistan a jiya Alhamis ta ba da sanarwar cewa tana neman soke shugaban alƙalai uku na wata kotun musamman da suka yanke hukuncin cewa a rataye gawar tsohon shugaban mulkin kama karya na soji da aka yanke hukuncin kisa Pervez Musharraf har tsawon kwanaki uku a wajen ginin majalisar dokoki idan har ya mutu kafin a zartar da hukuncin da aka yanke masa. A wata gajeruwar ƙura da hukunci da ba a saba ganin irinsa ba da kotun ta bayar a farkon makon nan, kotun ta musamman ta yanke wa tsohon shugaban na mulkin soji hukuncin kisa bisa samun sa da laifin cin amanar ƙasa da yin watsi da kundin tsarin mulkin ƙasar a shekara ta 2007. Musharraf mai shekaru 76 yana gudun hijira na ƙashin kansa ne tun a shekara ta 2016, kuma yanzu haka yana jinyar rashin lafiya a wata asibiti a Dubai. Kotun ta umarci jami'an tsaro da su kama Musharraf domin tabbatar da zartar da hukunci a kansa, da kuma ce in ma an same shi a mace a janyo gawarsa zuwa dandalin D-Chowk a Islamabad a rataye ta tsawon kwanaki uku. To sai dai nan take manyan jami'an gwamnati suka kira taron manema labarai a jiya Alhamis, inda suka yanke shawarar sanya karar alkali Waqar Ahmed Seth akan bada wannan hukuncin na nuna kiyayya da kuma ya saba wa kundin tsarin mulki. To labaran suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wani kawancin kasar Spaniya da ya hada da manyan kamfanoni uku ya sadar da sansanonin yan gudun hijira a kusa da kan iyakar Eritrea da babban layin wutar lantarkin kasar da ya dogara kacokan a tashar samar da lantarki ta ruwa. Mataki na gaba shine sanya wutar lantarki ta hasken rana a gidajen yan gudun hijira. Muhimmin abu ne, inji Javier Mazora, jami'in haɗin gwiwa na kamfanin Alenza da ke Shire. Ya ce ana buƙatar makamashi domin kiwon lafiya da ba da ilimi da kuma kariya musamman ga mata. Masu aikin jin ƙai na fatan abin da ke faruwa a Shire wata rana zai zama kamar yadda ya kamata domin samar da sauyi ga rayuwar 'yan gudun hijira da kashi 90% suke da ƙarancin wutar lantarki, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Samar da makamashi na daga cikin muhimman batutuwa da aka tattauna a babban taron 'yan gudun hijira a wannan makon a Geneva, inda aka ayyana nahiyar Afirka a zaman wacce za a baiwa babban fifiko. A ƙarshe, hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce rashin tsaro da rashin iya zuwa wuraren da ke fama da tashe-tashen hankula a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun ci gaba da kasancewa manyan ƙalubalen da ke tarnaƙi ga kai ƙarshen yaƙi da cutar Ebola a ƙasar. Rahotanni na baya-bayan nan sun nuna cewa an sami kamuwa da cutar kusan 3,354, inda a ciki mutane 3,218 suka mutu.
Murtala Faruk Sanyin na aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu shiga cikin rahotannin namu. Gwamnan jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, Farfesa Babagana Umaru Zulum, ya bayyana damuwarsa game da harin da ƙungiyar Boko Haram ta kai a wasu garuruwa da ƙauyuka a ƙaramar hukumar Askira Uba da ke jihar. Wakilin muryar Amurka Haruna Daudabiyu ya aiko mana da ƙarin bayani.
Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umaru Zulum ya sake bayyana damuwarsa game da cigaba da hare-haren da 'yan ƙungiyar Boko Haram kan kai kan jama'a, musamman ma na 'yan kwanakin nan, da ya ce an tsananta akan wasu ƙauyuka da ke ƙaramar hukumar Askira Uba a kudancin Borno. Gwamnan ya dai bayyana haka ne a wani jawabi da ke kunshe da sa hannun mai baiwa gwamnan jihar shawara kan harkokin yaɗa labarai, Alhaji Isa Umar Gusau, wanda kuma aka aikewa manema labarai, wanda ke nuni da cewa 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin sun kai hare-hare a wasu ƙauyuka da dama, da tsakara da ƙauyen Chul, da Imirgu, da Lasa, da Musa, da Kofa da Gwandam dukkaninsu a karamar hukumar Askiragwa da ke kudancin Borno, wadda kuma aka samu asarar rayuka da dukiyoyi masu dimbin yawa. Idan dai ba a manta ba, a yan kwanaki uku da suka gabata ne gwamnan jihar Borno ya kokawa ministan harkokin tsaron Najeriya da cewa har yanzu akwai yayan ungiyar Boko Haram da ke ci gaba da mamaye wasu garuruwa a yankin Tafkin Chadi, a lokacin da ministan ya kawo ziyara jihar Borno. Gwamnan ya ce gwamnatinsa ta damu da irin wannan matsala na hare-haren yayan ungiyar Boko Haram din, kuma yana jajantawa al'umman wannan yanki da irin wannan matsalolin da suke fuskanta. Masu na iya nasu kokari na ganin cewa an bagance wannan matsalan tsaro, sannan kuma ya alƙawarin taimaka mutanen da wannan iftila'in ya shafa, da ma ya ce zai ziyarce su nan ba da jimawa ba. Haka shi ma mai martaba shehun Borno Alhaji Abubakar Umar Garbe ibn Elkanami ya koka game da matsalolin da ake fuskanta na matsalan tsaro a wasu yankuna da ke arewacin Borno, inda ya ce ya kamata gwamnatin tarayya da ma shugaba Muhammadu Buhari su kawo doki ga al'umman wannan yanki. Mai martaban ya dai bayyana da motsa ne lokacin da yake baiwa MB auta sarautar gargajiya wata zanna sautoma a Borno a fadarsa da ke garin Maiduguri.
Da sojoji a taimaka mutanen marce su koma, mutanen gudamala su koma, kuma mutanen abadan malfatai su masu koma da mai wayan nan local government guda uku a yanzu ba kowa. Saboda haka muna kiran gamman don brethren da sojoji da duk security agents a yi kokoli a ba da hannun kai mutanen nan, a yi kokoli su koma jiyansu. Ba haka ba wallahi ana cikin wahala har yanzu. Gaskiya ya kamata mun sarakuna mu fada gaskiya, mutanen nan suna wahala a nan. Wadansu suna Cameroon, wadansu suna Niger, wadansu suna Chad, wadansu suna jihohi na Nigeria. Kuma yaransu sun yi karatu amma hakan nan ba daɗi.
Yan biyautar dai ya fito daga kudancin Borno, wanda mai martaban ya bashi wannan mukami game abinda yan biyautar ke cewa na game da haɗin kai da mai martaban ke nuna musu a wannan jiha kamar haka.
Kiya ba abinda zan faɗa illa in ce na gode, kuma shi ma Allah ya saka mishi, Allah ya saka ma Borno, Allah ya sa ya samu zaman lafiya wanda ko'ina za su kuma. Don yadda ya fara ina ganin da waɗansu sarakuna suna din irin abin da yake yi zai taimaka zaman lafiya. Misali, kowa sun cewa ni Kristan, amma ya zaɓe ne ba ni wannan mutum. Wanda kowa sun cewa ni ba Kanuri, amma ya zaɓe ne ya ba ni wannan mutum. To, ashe ya nuna cewa shi uba ne, ya riƙe kowa nashi ne.
Yanzu al'umman jihar Borno da ma na shirar arewa maso gabacin Najeriya na fatan samun dawamin zaman lafiya ne baki ɗaya, da kuma kawo ƙarshen wannan matsala na hare-haren yayin ƙungiyar Boko Haram, har yanzu ke ci gaba da kai hare-hare kan jama'a da ma kan wasu manya-manyan hanyoyi. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu, yanzu kuma za mu koma jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya, inda gwamnatin jihar ta sanar da soke wasu manyan kwangiloli guda uku da tsohuwar gwamnatin jihar ta bayar daga shekarar 2013 zuwa saukarta daga mulki a watan Mayu. Kwangilolin da suka hada da na ruwa da na wuta a rahoton da kwamitin bincike na gwamnatin ya fitar, waɗanda suka haura naira biliyan 80. Wakilin muryar Amurka a Abuja Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar Zamfara ta PDP ƙarƙashin Gwamna Bello Matawalle ta sanar da soke wasu manyan kwangiloli uku da tsohuwar gwamnatin jihar ta Abdulaziz Yari ta bayar daga 2013 zuwa saukarta daga mulki a watan Mayu. Kwangilolin da suka hada da na ruwa da wuta a rahoton kwamitin bincike na gwamnatin sun haura darajar naira biliyan 80. Tuni aka fara sharhi kan lamarin tsakanin masu cewa binciken tsara ne kan gaba da masu cewa bita da kullin siyasa ne kawai. Bai ba wa gwamnan jihar shawara ta fuskar labaru da yanar gizo, Zelani Baffa ya bayyana kamfanonin da lamarin ya shafa na cikin gida da kuma na sin.
Abun mamaki, kamfani na farko wanda aka ba su aikin samar da wutar lantarki a karkara shine wani kamfani wanda tsohon gwamnan Kebbi yake mallaka, wato shi Adamu Aliyu, kuma an ba su contracting nan tun 2013. Aka ba su kuɗi amma aikin da suka yi sun yi shi ba a gama shi ba, kuma sun yi murfi sun shuru ba su ce komai akai ba. Na biyu kuma akwai wani kamfanin China da ake kiransa China Zangao, wayannan su aka ba da kwangila su kuma na samar da ruwa su ma a karkara. shekara. Ba su gama kashi na farkon ba sun yi shi kashi 75% ba ma fara cin moyensa ba, suka tsaya da aikin, aka zo aka ba su kashi na biyu shi ma aka ɗebi kuɗi aka ba su, shi ma kuma ba su yi aikin ba. To waɗannan abubuwa yanzu suna nan ga su nan, ba a samu wutar ba a ƙauyuka ɗin, ba a samu kuma ruwa ba a ƙauyuka ɗin, amma kuɗi kusan miliyan 80,000 duk sun tafi kaman a banza kenan. A'a, shi ne gwamnati take ta soke wannan contract ɗin. Kwanciyoyi an soke su tunda ba za a yi su ba, kuma iya aikin da suka yi su ɗebi kuɗin su, iya aikin da ba su yi ba su miyaro gwamnati kuɗinta da shi kamfanin Aliyero da kamfanin ɗan Canisawa nan da za su yi aikin ruwa da wani aikin wuta.
A ɓangaren tsohuwar gwamnati muƙarrabin tsohon gwamnan kuma kakakin APC a jihar Sani gwamna ya ce a gwamnatance suka ba da kwangilolin kuma ayyukan ma sun yi nisa.
Aiki ne mai daraja tsohon gwamna ya ba da shi kan al'ummar jihar Zamfara. Waɗanda aka ba aikin nan ga bayanin shi sabon gwamna ya ce wasu sun yi kashi 75% kuma suna nan suna aiki. Wasu sun yi kashi 67, musamman mai aikin wuta ya yi kashi 67 cikin 100, sannan shi mai aikin ruwa ya yi kusan kashi 90%. To kaga ai kusan kamar ma sun kusa gama ayyukan da aka ba su. Wannan mu shi a tunaninmu kuma mutanen ga ina mahiyoncin su wanda aka ba ayyukan ga suna nan suna aiki ba tsayawa suka yi ba. Ban san wani tsari da shi sabon gwamna ya dauka ba wanda zai sa waɗannan mutane da aka ba waɗannan ayyuka sun kai wannan level ɗin da suke wannan aiki a ce an dakatar da su, kuma ayyukan ga masu amfani ne ga al'ummar jihar Zamfara, musamman ayyukan ruwa da wuta. Kaga ba a cewa an soke aikin su, ko an soke kaga kila me za su dauki matakin zuwa kotu da gwamnati.
A zahiri da batini akwai jikakka tsakanin sabo da tsohon gwamnan don bambancin jam'iyya da kuma batun tsaron jihar kan tsamar mahara da ake cewa Fulani da kuma ƴan sa kai da ke zaman ƴan ƙato da gora na jihar. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasir Adamu El-Hikaya. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana cewa ƙarfe 12:16 ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan oda, wato kidney a turanci. Kidney ko koda wani sashi ne a jikin ɗan adam da ke taimakawa wajen tace jini da kuma tace duk wani abu da jiki baya bukata ya fito ta fitsari. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu, barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani game da wannan sashi na jiki. Wato kidney ko kuma koda a Hausance.
Koda wani sashi ne a bangaren jiki wanda yake da matukar amfani a jikin dan adam. A hasali ma idan ta samu matsala rayuwa na iya salwanta saboda haka. Kuma koda akan same ta a jikin dan adam tun bayan da yana cikin mahaifiyar shi, za ta fara girma tun kusan sati 4 da aka samu juna biyu kenan har zuwa ya girma kafin haihuwar shi. Bayan an haihuwar shi zai ci gaba da aikin da da mahaifiya ko mabiya abinda a turanci ake ce placenta take a cikin uwa. To bayan an haife shi, shi koda zai ci gaba da wannan ayyuka da dacen jariri ba sai yayi ba. Kuma guda biyu ne a jikin dan adam, sun yi kama da wake. Akwai guda ɗaya daga bangaren dama, ɗaya daga bangaren hagu, kuma suna kallon juna. Idan ka kalli kamar waken nan ka jera shi baki, wato hancin waken da suna kallon juna, a cikin ciki suke can sama ta baya daga gefen gadon baya. Shi koda daidai inda ya misalin hancin waken nan, akwai wasu jijiyoyi da suka shiga. Akwai jijiya da ake cewa artery wadda ita ke kai jini a cikin shi. Akwai kuma jijiya da ake cewa vein wadda ita take janye jini daga gare shi. Sannan akwai bututu na uku wanda shi yake janye fitsari ya biyo ta abin da ake cewa ureter, wanda shi ne ke ke janye fitsari ya kai shi cikin balambalan inda ke tara fitsari. A takaice wannan shine kidney. Kuma a jikin kidney nan akwai kamar rariya-rariya, bakin rariyar kamar panel yake haka na kamar abin da zaka zuba ruwa a cikin buta, sannan kuma yana da wani dogon tube ko a ce kororo wanda aka dallallan kwasashin. Shine ainihin abin da ke aiki din a jikin shi kodan nan. Kuma idan ka samu mutumin da ya kai munzalin mutum a kowane koda yakan iya samun irin wannan abin da a turanci ake kira nephron, yakan kai kusan yawan miliyan 1.
Duk da dai kai bayanin cewa wasu daga cikin ayyukan ta shine ta tace fitsari ko jini, shin akwai wasu ayyuka da wannan sashi na jiki wato koda ke yi a jikin dan adam?
To lalle koda tana da matukar amfani a jikin dan adam. Dukan sinadaran da jiki baya bukata wanda ya zama suna da matsala, shi koda shi yake tacewa ya fitar da shi. Akwai kuma wasu sinadaran sun yi yawa, jiki na bukatar su amma saboda sun yawa koda za ta fitar da shi. Idan kuma sun yi kadan, idan ta tace shi cikin fitsarin nan maimakon ta zubar da shi, sai ta zuke shi sai ya koma cikin jiki a yi amfani da shi. Idan ruwa ya yi yawa misali a jikin mutum saboda wani dalili, koda za ta gane haka sai ta sa shi ya rinka yawan fitsari saboda ya fitar da shi. Idan ruwa ya yi kadan saboda wani dalili kamar misali amai ko gudawa ko kuma ba a sha ruwan ba, koda za ta gane wannan sai ta zuke mafi yawan ruwa daga cikin fitsarin nan sai ta mai da shi cikin jiki. Haka kuma akwai sinadarai misali sinadarin acid, idan ya yi yawa a jiki koda ita za ta fitar da shi. Akwai kuma wasu sinadarai daban-daban waɗanda koda take fitar da shi saboda idan suka taru za su zama matsala a jikin ɗan adam. Sannan kuma akwai sinadaran da ake sana'antarwa a cikin koda ɗin. Misali akwai wani sinadari da ake cewa erythropoietin, wanda shi wannan sinadari yakan yi aiki ne a jikin ɓargo na ɗan adam saboda a sana'antar da jini. Sannan akwai abin da ake cewa vitamin D, wanda jiki yana buƙatar shi saboda abubuwa da dama. Shi koda shi yake canza vitamin D ɗin nan zuwa vitamin D ɗin da zai yi ainihin aiki a jiki. In ka ci abinci ya shiga cikin jini to sai ya bi ta koda, koda za ta canza shi ta kai shi matsayin da zai yi amfani a jiki. Saboda haka koda tana da matukar amfani. Kamar magunguna da dama wanda idan an sha in sun gama aikinsu koda ita take fitar da su. Ko kuma ta abinci ma shi kanshi akwai sinadaran da koda ke fitar da shi. Saboda haka koda tana da matukar amfani a jikin dan adam.
Bayan mun ji ayyukan koda za mu iya cewa kusan tana aiki tare da duk wani sashi ko wani bangare na jiki. Menene amfaninta a jikin dan adam? Tunda za ka ga wasu ko a asibiti wani abin yakan jawo a ce za a cire musu ma kodar.
To idan ya kasance ba ta aiki, to kenan duk sinadaran da za su iya cutar da jiki kamar misali sinadarin acid din nan, sinadarin urea da sauransu za su taru kenan. Sinadaran da ya kamata a fitar da su kenan za su taru. Ruwa da ya kamata misali idan ya yi yawa ya fita zai taru, shine za a ga jikin mutum da kafafu da fuska da jiki gaba daya ya danganta da tsananin ciwon nan za a ga alamar sun taru. Za a ji mutum saboda wannan ya samu wasu matsaloli, jinin shi ya hau ko shakuwa ta ki tafiya ko kuma shi wannan kumburin jikin ko kuma duk bangaren jiki zai iya samun matsala saboda koda ba ta amfani. Misali saboda koda ba ta amfani mutum yana iya shiga abin da ake cewa coma, wato bai san inda yake ba hayyacin shi. Yana iya yin jijjiga abin da ake cewa convulsion. Idan koda ba ta amfani sosai zuciya za ta samu matsala. Haka ko ina na jiki zai iya samun matsala idan koda ba ta amfani.
Shin kamar wasu irin cututtuka ne suke iya kama wannan sashi na koda?
To akwai cututtuka da dama. Misali akwai waɗanda ake haihuwar yaro da su, wanda tun mahaifiyar shi na da juna biyu saboda wasu dalilai ko na rashin lafiya ko kuma ta yi shaye-shayen wasu magunguna ko na Hausa ko na Bature ba akan ka'ida ba zai iya shafar kodar jaririn nan. Akwai cututtuka na wanda ana iya gado wanda za su iya shafar shi kodar nan. Akwai kuma lokacin da ake gina ita kanta kodar tana iya samun matsala ko ta kasance ba inda ya kamata ta zauna ba a jikin dan adam. Wasu ma maimakon guda biyu sai zama guda ɗaya ne ya haɗe, abinda ake kwatanta shi da kamar takalmin doki, Bature zai ce horseshoe kidney. Akwai wanda kuma zai iya zama kwaya ɗaya ne misali ke aiki ɗaya kuma bai girman ba ko kuma ya kasance ba inda yake ba ko ya zama bututun da yake fitar da fitsarin nan ko a lankwashe ko a tushe, wanda zai iya samun matsala ga shi koda ɗin. Akan iya samun matsala daga jijiyoyin da ke kai masa jini misali shi artery din nan wanda yake kai jini din zai iya zama yayi dan karami ko yayi siriri ko ya toshe abinda a turanci ake kira renal artery stenosis wannan zai sa babu isasshen jini da yake zuwa cikin koda din wannan zai iya shafar koda bayan waɗannan cututtuka ko na gado ko kuma wanda suka faru lokacin da ana da juna biyu bayan haihuwa akan iya samun matsaloli da dama wasu za iya zama saboda abinda za a kira infection ya zama kenan kwayoyin cuta sun shiga jini sun je sun lalata koda din zai iya yiwa sun je ne kai tsaye suka lalata koda ko kuma sun saki wasu sinadarai ne a jiki su kuma sinadaran a wurin tace su su lalata koda din idan ya kasance mutum ya yi rashin lafiya da taksa babu isasshen jini ko yawan shi da ke zagayawa a cikin jiki misali wanda suke amai da gudawa sai ruwan nan yayi kasa sosai sai ya kasance babu isasshen jinin da zai zagaya shi cikin kodan nan da za a samu tacewar da ya kamata ya zagaya sai koda ta samu matsala za a iya samun cututtuka na daji misali kansa wanda zai iya shafar koda kenan magunguna musamman a al'adun zaka ga wani yaron tun yana jariri za a fara bashi magunguna ko na gida ko na bature wanda ba tare da an yi la'akari da illar magungunan nan ba suna iya lalata koda yanzu a misali akwai allura da idan kika je kusan kowanne chemist a kasan mutanen Najeriya misali zaki iya samun allurar gentamicin masu yi wa mutane allurar nan ba su san ma menene illar wannan allura ba a wasu kasashe kafin mutun ya maka wannan ba za ka je ka siye ta kai tsaye ba misali tana daga cikin alluran da za su iya lalata koda magungunan da muke sha ko na gida ko na bature da dama suna da illa akan kodan nan wanda idan ba an bi ka'idar da ya kamata a yi amfani da su ba sai ya jawo matsala sai ya kasance kenan dan ciwon da bai taka kara ya karya ba ya kawo lalacewar koda har ka ji ana magana za a yi mutum da shan koda ana neman miliyan 10 ko abin da yafi haka idan aka samu matsala ta hatsari misali za a iya dukan kodan nan ta samu matsala ko ta huje ko ta kumbura ko wani abu hatsari kenan zai iya samunta idan ya kasance mafitsara akwai wani da ya toshe yadda fitsari baya fita sosai fitsarin nan zai iya komawa baya ta bututun nan sai ya koma cikin koda sai ya lalata koda saboda haka akwai cututtuka da dama kenan da za su iya shafar koda a manya misali hawan jini zai iya shafar koda ciwon sukari zai iya shafar koda sauran cututtuka misali cutar HIV hepatitis da sauransu wannan kwayoyin cutar za su iya damage ga koda saboda haka akwai abubuwa da dama da za su iya lalata ta
masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka inda muke tattaunawa da likita akan koda da kuma amfaninta da kuma cututtukan da suke iya kama koda amma kashi lokaci yayi halinsa duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako sai ku biyo mu a mako na gaba don jin me ke haifar da aukuwar waɗannan cututtuka ga shi wannan sashi na jiki wato koda a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Lal Musa Tahir
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya
madalla a gaida Hawwa Umar ga Murtala ya dawo da takaitattun labaran duniya
Yan takarar shugaban kasar Amurka 7 da ke kan gaba na jam'iyyar Democrats sun tafka muhawara a daren jiya Alhamis tare da caccakar shugaba Donald Trump da aka tsige a zaman shugaba mafi gurbacewa a tarihin kasar. Kuri'ar da Majalisar Wakilan Amurka ta jefa domin tsige shugaban kasa Donald Trump a ranar Laraba ta tsaye ne akan bambancin jam'iyyun siyasa tare da nuna yadda ra'ayoyin Amurkawa ya bambanta akan shugaban kasar tun sa'ad da ya karbi mulki. Kuri'ar jin ra'ayoyin jama'a na kasar ya nuna yadda ra'ayoyin jama'a din da dama kuma ya ci gaba da kasancewa rabi da rabi. Gwamnatin kasar Pakistan a jiya Alhamis ta bada sanarwar wato cewa tana neman soke shugaban alkalai uku na wata kotun musamman da ta yankewa hukuncin rataya ga gawar tsohon shugaban mulkin kama karya na soji da aka yanke hukuncin kisa Pervez Musharraf har tsawon kwanaki uku a wajen ginin majalisar dokoki idan har ya mutu kafin azartar da hukuncin da aka yanke masa wata gajeruwar ura da ba a saba gani irinta ba wato kotun ta musamman ta yanke wa tsohon shugaban na mulkin soji hukuncin kisa bisa samun sada laifin cin amanar kasa da yin watsi da kundin tsarin mulki a shekara ta 2007
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin. Kafin mu sallama da ku, bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalan marigayi Yusufu Godi domin rasuwar Musa Godi wanda ya rasu a jiya a Bauchi. Allah ya ji kansa ya kuma ba dangi jimirin rashin. Sai kuma sakon ta'aziyya ga iyalan gidan Alhaji Lawan da Abubakar Bebeji mai foto a Kumasi na rasuwar Alhaji Abdulsamad mai inkiya Alhaji Mama da ke zaune a garin Kaduna. Allah ya ji kansa da rahama. Amin summa amin. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin. Sai a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Murtala da wanda ya haɗa shirin ya ba da umarni CD, sai injiniyanmu Daryl Smith, ni Zahara ke cewa ku huta lafiya.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.